daga arewa maso yamma na Najeriya. Muna da mata masu juna biyu da suke mutuwa da yawa in sun zo haihuwa saboda ba mutane isheshe mutane da za su duba su. Koyewa da ake cewa at skill birth attendant in za a samu tun da su midwives, actual midwives ba mu da su da yawa. In za mu samu wadda za a training din su wadda za su dinga zuwa ƙauyuka suna duba mata da su banda birni kawai. Birni ba matsala sosai amma yawancin matsalolin a ƙauyuka muke da.
Hajiya Zainab Garba Mamu ɗaya cikin ƙwararrun unguwan zomomi a Najeriya kenan take bayyana ƙalubale da mata masu wannan sana'a ke fuskanta. Wani mataki ne gwamnati ke ɗauka wajen shawo kan waɗannan ƙalubale? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Muhammad Ali Fati, ƙaramin minista a ma'aikatar lafiya ta ƙasa.
A nan ƙasarmu, kamar yadda aka sani, gwamnatin tarayya cikin shekara 2009 ta shigo da wani shiri na aika da unguzomi ƙauyuka, wato midwife service scheme, waɗanda a cikin shekara uku da suka wuce an aika da unguzomi kusan 4,000 a cikin wannan tsari a asibitoci guda 1,000 a faɗin ƙasarmu, a lungunan-lungunan inda da babu ma'aikata. Kuma aka ba su training, wato aka ƙara jaddada musu sanin kan aikinsu, aka kuma taimaka musu da kayan aiki a wannan wurare. Wannan tsari ne na gwamnatin tarayya, waɗanda a wasu jihohi mun samu gwamnatocin jihohi sun tallafa da ƙananan hukumomi sun tallama. Kuma wannan ƙoƙari da aka yi ya sa an samu ragewar mace-macen mata da jarirai a waɗannan wurare da aka tura wannan unguzumomi, wanda har a duniya aka ba da lamban yabo wa wannan tsari, wato Commonwealth Association of Public Administration and Management a cikin shekara da wuce suka ba da lamban yabo wa ƙasarmu domin wannan ƙoƙari da ake.
Duk da wannan ƙoƙari da gwamnati ke yi, hukumar kula da lafiya ta duniya, World Health Organization, ta ce mata sama da 40,000 ne ke rasa rayukansu a lokacin haihuwa a Najeriya duk shekara, ko don rashin samun ƙwararrun unguwan zoma a lokacin haihuwar, ko kuma ba a samu isa wajen samun kula da wuri ba. An fi samun haka a karkara. Dr. Rabi'atu Sagir ita ce shugaban shirye-shiryen lafiyar mata a hukumar ƙididdigar al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Mun san da wannan, muna ƙoƙari dai muna ta musu trainings akan abubuwan da suka dace. Alƙalman ƙididdiga sun nuna cewa har yanzu dai ana ɗan samun ci gaba akan wannan abin. Muna neman haɗin gwiwan sarakuna game da wannan ƙalubalen, kuma muna fatan dai a hankali dai za a samu nasara.
To wai su kansu unguwar zoman, wace rawa za su ce sun taka wajen taimakawa 'yan uwansu mata saboda a samu a rage mutuwarsu wajen haihuwa? Tambayar kenan da na yi wa Aisha Gambo Jakada.
Rawar da muke takawa shi ne a matsayin unguwar zoma, muna aikin tsarin iyali, muna ba da immunization na yara, rigakafin cututtukan nan muna bayarwa. Mata yawanci ciwon da suke taso musu na haihuwa, muna ganin su bayan sun yi 40 suna zuwa asibiti mu gansu da sauransu. Muna taka rawa da yawa.
Aisha Gambo Jakada ɗaya cikin unguwan zoma ta ƙasa kenan. A ƙasidarsa da ya gabatar, shugaban ƙungiyar unguwan zoma ta ƙasa Abdulrafi'u Alani Adeniji ya ce ana da ƙwararrun unguwan zoma 88,000 ne da 796, ko kuma kashi 39 kacal cikin 100 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.